Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 3 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin kan yiwuwar saukar ruwan sama kamar da bakin ƙarya, ɗaya da iska mai ƙarfin gaske, yayin da iskar Isaias mai ɗauke da ruwa ta tunkari gabar tekun gabashin Amurka. Haka kuma a Melbourne, rani mafi girma na biyu a ƙasar ta Australia. Hukumomi sun baiwa masu harkokin kasuwanci da basu kasance masu matuƙar muhimmanci ba umarnin sarka shagunansu har na tsawon mako shida daga ranar Laraba. Sannan kuma ana ci gaba da gwabza fada har zuwa tsakar ranar yau Litinin a wani mummunan harin da aka kai tun daga yammacin ranar Lahadi a wani gidan yari da ke Jalalabad a gabashin Afghanistan.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji rahoto kan bukin zagayowar ranar samun yancin kan jamhuriyar Niger wanda kan zo da shuke-shuken itatuwa.
Ranar na an takewo za a shifka itace don saboda ka san icce shi ne rayuwa. Kenan yau da shekara 60 muka samu mulkin kanmu.
Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za a ji cewa Najeriya ta soke rajistar wasu manyan kungiyoyin bangarori na kasar, amma wani lauyan kundin tsarin mulki ya ce ba ta fi sabuwa.
Sashi na 40 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ta ku yi kungiyoyi, ku kafa kungiyoyi.
Sannan idan mun kada shiyar Adamawa da Taraba duk a Najeriya, za a ji ƙorafin wasu 'yan gudun hijira bayan da aka kai musu tallafin abinci. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗi kan yiwuwar saukar ruwan sama kamar da bakin ƙarya, haɗe da iska mai ƙarfin gaske. Yayin da iskar Isaias mai ɗauke da ruwa ta tunkari gabar tekun gabashin Amurka. Ana sa ran saukan ruwan saman ne a daren yau Litinin a yankin da ke kan iyakar jihohin North da South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan ayyukan bala'in guguwa ta ce iskar ta Isaias za ta ci gaba da tafiya a kan doron ƙasa, yayin da za ta ratsa ta jihar Georgia ta kuma nufi jihohin na Carolinas. Kiyasin da aka yi da safiyar yau Litinin ya nuna cewa Isaias na tafiyar kilomita 110 cikin sa'a guda, sannan za ta ƙara ƙarfi ta koma guguwa a yayin da za ta sauka. Yankunan da ake wa gargaɗin su zauna cikin shirin katta kwana sun haɗa da yankin Long Island da ke New York. A Melbourne, birni mafi girma na biyu a ƙasar ta Australia, hukumomin sun baiwa masu harkokin kasuwanci da basu kasance masu matuƙar muhimmanci ba umarnin sarrafa shagunansu har na tsawon mako shida daga ranar Laraba. Umarnin na zuwa ne yayin da hukumomin ƙasar ke ƙoƙarin daƙile ɓarkewar cutar coronavirus a birnin, wanda shi ne ke da akasarin sabbin masu kamuwa da cutar a ɗaukacin ƙasar. A yau Litinin, jami'an kiwon lafiya sun ba da rahoton samun mutum 429 na sabbin waɗanda cutar COVID-19 ta harba, da kuma mutuwar mutum 13 a jihar Victoria wanda ya haɗa har da birnin na Melbourne. Baya ga rufe yawancin shaguna, sauran masana'antu kamar na masu gine-gine da na sarrafa nama da su rage ayyukansu daga ranar Juma'a. A jiya Lahadi, gwamnatin Victoria ta ba da sanarwar ɓarkewar annobar cutar ta COVID-19, kuma bisa la'akari da wannan umarni, a yau Litinin, Prime Minister Scott Morrison ya ce ma'aikatan da ba sa ƙarƙashin tsarin nan na samun albashinsu yayin da suke zaune a gida ba su da lafiya, suka kuma zamanto sai sun killace kansu. Za a biya su $1,000. Dabarar biyan waɗannan kuɗaɗe shi ne a ƙarfafa wa mutane ƙwarin gwiwa su zauna a gida idan ba su da lafiya ko kuma suka nuna wasu alamu na kamuwa da cutar ta COVID-19. Maimakon su nace sai sun je aiki saboda sauke nauyin bukatunsu na yau da kullum da suka rataya a wuyansu. Ana ci gaba da gwabza fada har zuwa tsakar ranar yau Litinin a wani mummunan harin da aka kai tun daga yammacin ranar Lahadi a wani gidan yari da ke garin Jalalabad a gabashin Afghanistan. Aƙalla mutum 21 ciki har da fizinoni sun mutu, yayin da kusan 50 suka raunata, a cewar Atola Kogiyani, kakakin gwamnatin lardin Nangarhar. Wata kungiya mai ikrarin jihadi ta dauki alhakin harin ta kafar kamfanin dallancin labaran ta. Harin da ya fara da tayar da bam sannan ya biyo baya da yan bindiga da suka kutsa kai cikin gidan yarin. Kogiyani ya ce jami'an tsaro sun yi nasarar sake kama fizinoni akalla 700 yayin da suke kokarin tserewa, amma bai ce ko cikin fizinonin akwai waɗanda suka tsere ba. Ya kuma tabbatar da cewa akalla maharan 3 sun mutu, amma wasu da yawa suna makale a cikin kurkuku ko kuma a gine-ginen da ke kusa inda suke ci gaba da kaiwa jami'an tsaro hari. A cewar jami'an lardin, sama da fizinoni 1,500 ne a cikin gidan yarin a lokacin da aka kai wannan harin.
An jima kaɗan Hadiza za ta shigo da kashi biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kama jamhuriyar Niger, inda shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu ya jagoranci bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar ta wajen dashen itatuwa don janyo ni'ima. Daga birnin Kwani ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Isuhu Muhammadu a yau da safe ne ya jagoranci bikin karɓa-karɓa na sallar cikon shekaru 60 da jamhuriyar Niger ta samu 'yancin kanta daga hannun Turawan mulkin malaka'un kasar Faransa a birnin Agadez da ke arewacin kasar, tare da halartar membobin gwamnati da jakadun kasashen waje da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da sarakunan gargajiya da manyan wakilan kungiyoyi na duniya da jama'a mai tarin yawa. Shugaban kasar ya da nasa ice ne kamar yanda kasar ta dauki kuduri a kowace rana makamanciyar yau, kuma hakan ya wakana a jahohi da gundumomi da kananan hukumomin kasar da ma birane da kauyuka. A garin birnin Kwani an gudanar da bikin ne a asibitin Muwadata, inda aka dasa itace 200. Kuma karshen bikin shugaban gundumar birnin Kwani Alhaji Ibrahim Abbalele ya yi mini karin bayani game da sakon hukumomin kasar a wannan ranar ta samun incin kai wa yan Nijar.
Albarkacin wannan babbar rana ta sallah ta samun mulkin kai kamar independence, kuma wanda Allah ya sa aka kaddara duk ranar nan an ta kewayo za a shifka itace, don saboda ka san icce shine rayuwa. Kenan yau da shekara 60 muka samu mulkin kanmu, kuma wani lokaci aka ce ya kamata wannan sallah a bar wasanni kadai da rere-rere da kada-kade, ya kamata a kula da abin da zai cece al'ummar mu gaba daya din-din-din. Shine shifka itace duka a fadin kasar Niger, kuma wannan abu ya amsu ga jama'a gaba daya. Mutane sun ji dadin wannan fasaha da aka samu dangance da wannan president jima ya yi kira an rabawa jama'a iri wanda merin wani ta bada. Kuma bayan wannan akwai deputy Hajji Arabi, ita ma ta bada bakin gurgunan nata wanda ya zamanto mangwara ne ma wanda za a yi amfani nan da yan shekaru daya ko biyu. To alhamdulillah, an gode.
Shi ko Kanal Ilyasu Musa, shugaban ma'aikatar gandun daji da gundumar birnin Kwani, bayani ya yi mini game da muhimmancin wannan sallar da shan itace albarkacin ranar samun 'yancin kai.
Yau dai shekara ta 60 da Niger ta samu 'yancin kanta, to kowace shekara ana shifka itace sabili da ayyaki da hamada. Shifka icce shina sa ayyaki da hamada. Mun yi horin ciki yau da mun ka game a nan gidan likita na Muwadata a nan cikin Kwani. Mutane ka gani duka an shifka itace, ga sunan an shifke likita wannan. Kuma yanzu farko ne kamar an fara ne ba an kare ba. Za a ta shifka cikin gari, za a ta shifka duk wuraren inda ya kamata. Kiran da nake ma Juma'a, da Allah ya an ka shifka a tanada, dan ba shifka iccen ba. In ka shifka ka tanada shine wajibi.
Bukin a birnin Kwani ya samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro da manyan ma'aikata na gunduma da 'yan siyasa da dama, inda 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai wakiltar mazabar birnin Kwani a majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger Hajji Arabi Hassan Erme fada ta bada tallafin itatuwa da dama domin kyautata yanayi da rayuwar al'umma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatan kashe gobara na Italiya da masu ayyukan sa-kai da sojoji na musamman suna aiki ba dare ba rana domin shawo kan gobarar daji da take kan laƙumi ɗaruruwan hektoci a yankin Akila da ke gabashin Abruzzo. Har ya zuwa yinin jiya Lahadi, wata dajin na ci gaba da ci, wacce bayanai suka yi nuni da cewa da gangan wasu suka kunna ta. Magajin garin da Akila ya fitar da sanarwa a shafinsa na Facebook, yana mai cewa jirgin sama hudu, helicopter uku da sama da mutum 150 ne suke kokarin shawo kan gobarar. Ma'aikatan kashe gobara na amfani da jirgi mara matuki a kokarin da suke yi na gano asalin inda wutar ta taso. Ministan harkokin wajen kasar Lebanon ya yi murabas daga mukaminsa. A yau Litinin, Nasir Hiti ya miƙa takardar aji aikinsa, inda ya gargaɗin cewa matsalar karayyar tattalin arziki da Lebanon ke fuskanta da rashin mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsala na iya zama babbar barazana da kasar ba ta taɓa gani ba tun bayan yakin basasan da aka yi. A cikin wata sanarwa da Hiti ya fitar, ya ce, "Na lura da cewa akwai ubannin gida da dama a ƙasata waɗanda ke da ra'ayoyi masu karo da juna, muddin ba su haɗa kansu ba don su ceci al'ummar Lebanon. Ba fata nake yi ba, kowa da kowa zai shiga uku." Hiti ya ƙara da cewa Lebanon na cikin haɗarin zama ƙasar da za ta zamanto komai baya aiki. Babban jami'in diplomasiyan ya zama ministan harkokin waje ne a watan Janairu a gwamnatin ta Prime Minister Hassan Diab. Rahotanni sun nuna cewa Hiti ya shiga yanayi na takaici sanadiyar sukar da Diab ya yi ga ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian, yayin wata ziyara da jami'in diplomasiyan na Faransa ya kai ga Beirut a kwanan nan.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu nufi Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta soke wasu manyan kungiyoyin yanki, lamarin da tuni ya fara janyo murzagashin baki. Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Kungiyar tuntuɓa ta arewa ACF da Ohane Zendigo da suka saba kare muradun al'ummar yankunansu ne wannan matakin yake neman kawo musu da baibayi, inda suka samu labarin soke kokarin samun rajista na zaman kungiyoyi masu zaman kansu a bisa dalilin babu shaidar takardun tantance su daga hannun hukumomin tsaro a kasar. Babban jami'in hukumar yiwa kamfanoni rajista, barista AG Abubakar, ya ba da haske akan wannan mataki.
Organizations with ethnic, religious, or political implications should be referred for security clearance before such organizations are registered.
AG Abubakar yace waɗannan ƙungiyoyi da aka soke rajistar su dama an yi kuskure wajen ba su rajista domin ba a bi ka'idoji da ake da su ba. Abubakar yace ka'idar farko ita ce sai hukumomin tsaron ƙasar sun tantance ƙungiyoyin tare da ba da shaidar yin haka tukuna a yi musu rajista, amma waɗannan da aka soke ba su samu irin wannan shaidar ba. Amma babban sakataren kungiyar ACF Murtala Aliyu ya ce shekarun kungiyar 20 kenan da kafuwa, kuma sun jima suna neman rajista tun kafin kasuwar gwamnati mai ci yanzu.
Bai ma jima ba kwanan nan, bai kai sati biyu ba. Shi chairman ɗinmu na ACF ɗin, Chief Audu Ogbe, ya sake rubuta sika zai je ga shi mai ba shi don kasa shawara akan maganan rajista ɗin namu. To shi ne abin ya ba mu mamaki cewa corporate affairs ta fito ta ce ta janye rajista. Dama can ba mu da shi, ko da ke a cikin bayan da suke suno cewa dama can ba mu da rajista, amma dai sun janye waɗanda suke da su ɗin ma.
A ɓangaren ƙungiyar Ohane Zendigo kuma labarin ya ɗan bambanta, domin su kam har sun ƙalubalanci soke rajistar tasu a kotu, in ji ɗaya daga cikin shugabanninta, barista Basil Onyo Chinam.
The damages we are asking the court to award is up to the tune of 500 billion naira against Corporate Affairs Commission.
Ƙungiyoyin kuma na hasashe ne bisa tanadin da kundin tsarin mulki ya basu na gudanar da ayyukansu ba tare da yin rajista ba. Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara Ibrahim Umar, ya ce dole ne a duba tanadin da kundin tsarin mulki ya yi game da kafa ƙungiyoyin.
Wannan ƙungiyoyi an soke su ne ba tare da an yi musu bayanin madogara ko kuma dalili da yasa aka soke su ba. Suna da hurumi da za su iya shigar da kara domin sashi na 40 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ta ku yi kungiyoyi ku kafa kungiyoyi kuma bayan nan suna da hurumi da za su yi wasu abubuwan su daidai da sashi na 35 da 36 da 37 da 38 na tsarin mulkin Najeriya kuma ba a fito da wani jadawalin bayani na cewa sun yi abu kaza wanda yake ya kawo tarnaki ko kuma na kasu ga kwanci hankali da zaman lafiyar kasa ba.
Daga dukkan alamu tsuguno ba ta kare ba tunda yake hukumar yiwo kamfanoni rajista ta ce babu gudu babu ja da baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, daga Abuja kuma bari mu nufi shiyar Adama da Taraba, inda wasu 'yan gudun hijira da aka kai wa tallafin abinci ke kiran da a basu tallafin riƙe kansu mana kawai. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Muna so a kan mana shinkafa da masara.
Sunana Lawan Waida, Camp Chairman na Malakai Camp. An raba mana shinkafa da wake da magi da gishiri da tumatur. Muna nan 1,239.
Wasu 'yan gudun hijira kenan a sansanin 'yan gudun hijira da ke Malkoyi a jihar Adamawa. Jim kaɗan da karɓar kayayyakin abinci da hukumar bada agajin gatu Najeriya ne muke ma rabawa. Ya mako zuwa yanzu. Akwai fa 'yan gudun hijira 3,936 da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje a jihar Adamawa. Baya ko ga 'yan gudun hijiran da rikicin ƙabilanci ya raba da gidaje a jihohin Taraba da Adamawa. Malam Abubakar Sadiq Nuhu, ɗaya daga cikin jami'an hukumar ta NEMA, wanda ko shi ne ya jagoranci raba kayakin tallafin a sansanin 'yan gudun hijira da ke Fufore, ya kai ƙarin haske ne da cewa
to yanzu wasu sansanonin sun rufe, wasu kuma sansanonin suna nan.
To sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan gudun hijira a wannan sansani na Fufore, Bakura Umar, ya kuma mika kukumbarin su nema ga gwamnatin tarayya da cewa
a dubiye mu da idon rahama, a ba mu tallafin kuɗi, mu mu yi jari, mu samu ƙarfi, mu manta da hawan jinin da ya kama mu na yanzu.
Haka nan kuma hukumar ta NEMA ta kokai tallafi na musamman ga wasu da tashin hankali raba da gidajensu a yankunan kananan hukumomin gwiwu Lamurri da kuma jihar Taraba. Koma da menene dai, in iya magana kan ce wai zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Limbi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna na shekaru masu zuwa, Allahumma amin. Cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura akan bibiya da muke yi akan irin hali da almajirai ke ciki a jihohin arewacin Najeriya, inda wasu jihohi suka dauki matakan mai da almajiran nan garuruwan su na asali. Gwamnatin jihar Kaduna ita ma ba a barta a baya ba wajen daukar irin wannan matakin. Shin hakan yana nuna cewar su ma almajiran ba su da galihu kenan? Abokin aikin mu Isa Lawal Ikara ya bibi matakin da suka dauka a jihar.
Maganar almajiranci da bara dai kusan yanzu su suka mamaye kafafen labaru da kuma tattauna al'umma a dandali daban-daban, musamman dai game da yunkurin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya ke yi na ganin sun haramta almajirancin gaba daya. Almajiranci dai ana jingina shi da maganar barace-barace, musamman ganin yadda akan ga almajiran na yawo akan hanya ko gida-gida ko guraren sai da abinci domin samun nakalacin da a wani lokacin ma waɗannan almajirai ne kan samo wa malamansu abin da za su ci. Sai dai wasu malaman makarantun tsangaya sun ce maganar almajiranci fa daban, maganar kuma bara daban. Imam Muhammad Awal Adam As-Sudani shugaba ne na makarantar Allo, wato tsangayar Maulana Sheikh Sharif Saleh Al-Usaini.
Almajirci shine dai kamar yadda kullum ake fadi asalin almuhajirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shine asalin almajirci, ma'ana mutum ya bar garin su ya tafi wani gari ba dan komai ba, sai dan ya san alqur'ani, ya san ilimi, ya kiyaye addinin musulunci. To kaga bai da alaka da bara, duk da a nan ƙasa ta Najeriya ya samu asali ne tun a ƙarni na 11 daga yankin gabas. Shi yasa anan in mutum zai tafi makaranta sai a ce ya tafi gabas, ko Zaria ya je, ko Kano ya je, ko Sokoto sai a ce ya tafi gabas. An samu wani sarki ana ce mishi Ummi Jalmi ko Himmi Jalmi a ƙasar Maiduguri. Shi ya fara, shi ya sauke Qur'ani, dan haka ya samu gwanayen Qur'ani har yana biyan su wani abu ana ce mishi Maharam. Lokacin ba shehu ake cewa ba, har aka gangaro inga zargamu yobe kenan. To a lokacin almajiri baya bara, kam almajiri shi bai da alaka da bara, kai abin da ya tsara da almajirin ya fara yawa. To duk garin da almajirai suka sauka, to su wannan sarautan ita ce za ta je ta tsara ma wannan garin. To kufa waɗannan almajiran da suka zo yanzu tare za ku rika cin abinci da ciyarwa tare da su, kaga lokacin ba bara ake yi ba. To amma akwai wani abu da malamai a lokacin suke yi, in aka ga mutum ya samu alqur'ani ya zama alaran ma ya girma, sai aka ga yana da girman kai bai mutunta mutane, sai malam ya ce mishi to ya dauki koko ya tafi bara. Ana so a karye wannan girman kan, idan ya je bara to abincin kuma ba cewa za a yi ci ba, sai a ce ya kawo malam. To in ya kawo sai malam ya dan sa hannu ya taba, sai a ce mishi shi ma kuma ya dauka ya je ya ci. Haka daya biyu uku hudu, ba dan wai baran wani abu bane, a'a akwai abin da za a ci, amma an sa shi ne saboda kaga nan ma yana nuna barin kenan kaskanci ne. An sa mutum ne dan ya san shi ba komai bane. To dan haka kaga in ka kallo wa'innan tarihohin da muke fadi, bara daban, almajirci kuma daban.
Gwani Suleiman Idris mai zube shi ne shugaban kungiyar alarmomi, wato malaman makarantun tsangaya reshen jihar Kaduna, kuma ya ce duk da ke dai bara daban, almajirci daban, amma dai akwai barar da sharadi da kuma yanayin almajirci ya amince da ita.
Almajirci da bara abu ne wanda yake a rarrabe. Almajirci daban shine wanda ake tafiya don neman ilimin alqur'ani ko kuma ilimi na addini. To amma mu abinda muka fi dauka akai an ce almajiranci wanda ya bar inda yake ya tafi neman ilimin alqur'ani don ya san shi, ya haddace shi, har ya rubuta shi. Bara kuma wani abu ne daban wanda yake ta bambanta da yanayin musamman yanda aka dauke ta a wannan zamani din. Wasu da yawa ba su bambancewa tsakanin almajirci da bara, ana gwama su ne. Amma mu abinda muka fi dauka gaba daya shine almajirci wannan ya takaitu ne akan neman ilimi na alqur'ani don a san shi, a rubuta shi, a haddace shi. Da yawa wasu za su ga yara a bakin titi, gidajen mai, tashan mota da wasu wurare masu kama da irin wannan wurare, sai a rinka daukan su dukkan su a matsayin wanda su zo almajiranci ne, wanda kuma ba abin da ya hada irin wannan almajiranci da irin waccan bara. Bara ɗaya muka yadda da ita shine wanda suka zo neman alqur'ani su ma bai fi daga shekara 10 zuwa 12 13 suke shiga cin anguwanni, an tashi makaranta, bayan an tashi makaranta su je sun nemi abinci, kafin lokacin a zo da makaranta sun dawo sun ci gaba da karatunsu. Ba mu yadda a ga cewa an ga wani yaro a bakin titi ko gidajen mai ko wurin ba da hannu, duk wanda aka gani mun sha fada ba so ɗaya ba so biyu wannan ba almajiri ba ne.
A baya can dai maganar almajiranci an fi ganin su ne a yankin karkara, ta yadda almajiran kan je gona su noma abin da za su ci, sai dai kuma kananan da daddare sukan je gidaje domin neman abin da za su ci, har ma su taimaka wa malamansu a wasu lokuta daban-daban. Sai dai yanzu ana ganin waɗannan masu yawo da robobi domin neman abin da za su ci a wasu birane. Abin da ya sa Imam Muhammad Awwal Adam Al-Sudani ya ce akwai bambanci tsakanin irin almajirancin da aka yi a baya da kuma almajirci na wannan zamani.
Almajirci a da da yanzu yana da bambanci sosai, domin a da kaga za ka tashi ka tafi gari ma baka san kowa ba. Kawai labarin wani alaran ma kake ji, idan ka je ka sauka kuma a tashan garin ka tambaya ina gidan alaran ma malam wane, ka tafi ba ya san ka ba, kawai da yaga kayan ka na karatu kai dan shi ne, shi ne babanka, shi ne rayuwanka a da kenan. Kuma masha Allah a wannan lokacin sai kaga ka je garin kana daidai da dan garin, saboda ana ga kawai ba abin da ya kawo ka sai karatun alqur'ani. To amma a yau ba zai yiwu ba, zamani ya sake.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku
Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori, yace assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku mika min saƙon gaisuwa ta tabarka da sallah ga dukkan musulmin duniya, da fatan zamu dage da addu'o'i wannan lokaci. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya baki daya. Saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga, suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A madadin masu sauraron ku daga kusurwowin duniya, muna maku barka da sallah, da fatan Allah ya kara muku hakuri da juriya wajen ci gaba da haskakawa al'umar birane da karkara. Sai sako daga Husaini Abba Damban, yace ina taya daukacin al'umar musulmin duniya murnar barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Sannan ina kira da ƴan uwana matasa cewa mu guji yin guje-guje da ababen hawa lokacin gudanar da bukukuwan sallah domin kare lafiyar mu da ta al'umma. A sakon hadin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya, suka ce muna yi wa ƴan uwa musulmi murnar ganin ranar babban sallah, da fatan za a dauki matakan kariya daga cutar coronavirus yayin gudanar da bukukuwa. Daga nan sai sako daga Yakubu Abdullahi Dambam, yace assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasika ce dan na ce al'umar musulmin duniya gudanar da bikin sallar layya lafiya. Allah ubangiji ya maimaita mana na badi lafiya. A sakon na mai ra'umar cewa yayi, ina ce al'umar musulmi da fadin duniya murnar gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya, da fatan Allah ya maimaita mana ta badin badada cikin kwanciyar hankali da wadata, amin. Sai sakon Sani Muhammad Chindo, yace ina ce al'umar musulmin duniya murnarin babbar sallah, da fatan za a gudanar da bukukuwan sallah lafiya. Allah ya maimaita mana, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau, yace ina taya daukacin ƴan uwa musulmin duniya barka da sallah. Ubangiji Allah ya nuna mana ta badin badada lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali da wadata, amin. To jama'a, mu ma muna taya ku barka da sallah. Godiya muke yi, ku huta lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin kan yiwuwar saukan ruwan sama kamar da bakin ƙarya haɗe da iska mai ƙarfin gaske, yanda iskar Isaias mai ɗauke da ruwa ta tunkari gabar tekun gabashin Amurka. Ana sa ran saukar ruwan saman ne a daren yau Litinin a yankin da ke kan iyakar jihohi North da South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta ce iskar ta Isaias za ta ci gaba da tafiya a kan doron ƙasa, yayin da za ta ratsa ta jihar Georgia da kuma nufi jihohin na Carolinas. A Melbourne, birni mafi girma na biyu a ƙasar ta Australia, hukumomi sun baiwa masu harkokin kasuwanci da basu kasance masu matukar mahimmanci ba umarnin su rufe shagunan su har na tsawon mako shida daga ranar Laraba. Umarnin na zuwa ne yayin da hukumomin kasar ke kokarin dakile barkewar cutar coronavirus a birnin, wanda shine da aka sanar sabbin masu kamuwa da cutar a daukacin kasar. A yau Litinin, jami'an kiwon lafiya sun ba da rahoton samun mutum 429 na sabbin waɗanda cutar COVID-19 ta harba, da kuma mutuwar mutum 13 a jihar Victoria, wanda ya hada da birnin na Melbourne. Ana ci gaba da gwabza fada har zuwa tsakar ranar yau Litinin a wani mummunan harin da aka kai tun daga yammacin ranar Lahadi a wani gidan yari da ke garin Jalalabad a gabashin Afghanistan. Akalla mutum 21 ciki har da fasinoni sun mutu, yayin da kusan 50 suka raunata, a cewar Ataula Kogiyani, kakakin gwamnatin lardin Nangarhar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Jamhuriyar Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.